لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم رسول بشير ونذير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya ɗora shi kan daidai shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama da iyalan gidansa baki ɗaya bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin alƙur'ani ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله يتياكو متاني كبوتا وأبنجدنكم أهلتنكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يهلتكم waɗanda suka zo kafin ku yahalitsu waɗanda suka zo kafin ku sannan kuma yahalitse ku ku kanku la'allakum tattaqun tabbas idan kuka bautawa wannan ubangiji za ku zamanto masu tsoron Allah wane ne wannan ubangijin sai Allah ya buga misali da kansa da irin ayyukansa yace alladhi ja'ala lakumul arda firasha shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamanto tamkar shimfiɗa wanda kuke yin duk abin da kuka ga dama akanta wasama'a bina'an ya sanya muku sama ta zamanto kamar wata rumfa kamar wani gini da Allah ya gina don ya tare muku mamakon ruwan sama mai cutar da ku da kuma zazzafan rana da take kona ku da kuma dukkanin abin da zai iya afkowa domin ya hallaka ku wasama'a bina'a sannan bugu da ƙari cikin ni'imominsa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar muku da ruwa daga sararin samaniya wanda wannan ruwa yayi amfani da hi fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum yayi amfani da wannan ruwa ta hanyar fitar muku da nau'in kayan itatuwa da nau'in amfanin gona gaba ɗaya Allah ya fitar muku da hi ta hanyar wannan ruwa fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada to ina jan hankalinku kar ku kuskura ku sanya wa Allah kishiya wa antum ta'lamuna alhalin kun san shi ya muku waɗannan ni'imomi shine mahalicin ku mahalicin waɗannan al'amura muhallin shahidin mu da muke so mu dauka a wannan ayar shine fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum Allah ya fitar mana da tsirrai ya baba albarkatun ruwa da albarkatun gona gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya hore wa dukkanin manomi fa akhraja bihi min athamarat kuma Allah sai ya ambace shi a matsayin arziki ya ambace shi a matsayin arziki rizqan lakum arziki ne gare ku arziki na abincin da zaku ci arziki na wanda bahi da iyali da yawa wanda bahi da maciya tuwo da yawa ya sayar ya biya bukatunsa da kudin wannan duka nau'i ne na arziki arziki na wanda yake da dabbobi da za su ci karmami da sauran abubuwan da aka sissike wannan amfanin gona ya amfana da shi ta hanyar yin amfani da wannan Allah ya ce wannan arziki ne a gare ku to daga cikin godewa ni'imar Allah shine idan Allah ya baka arzikin noma ka fitar da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a cikin sa wannan ita ne cikatan hudubar mu ta hudu da muka yi guda uku a tsakiyar damuna dangane da adabuz zar'i ladubban shuka da ladubban gona da ladubban noma wanda na tabbata masu bibiyar mu a wannan masallaci masu kuma halartar waɗannan hudubobi basu manta da waɗancan hudubobi guda uku da muka yi ba kuma muka yi alƙawarin cewa akwai cikatan ta hudu amma ba za mu yi ta yanzu ba sai lokacin ta yayi shine lokacin girbi lokacin dawo da amfani gida mutane da yawa suna sakaci dangane da fitar da zakkar noma mutum kaga yayi noma Allah ya bashi albarkar noma da yawa amma sai ya tawakar cewa zai fitar zai fitar zai fitar zai fitar amma har lokaci ya kure bai fitar ba a wasu lokuta ma wallahi daga karhe ya sa a kayan a gaba da shi da iyalansa su cinye a wasu lokuta ma mafi muni idan ba shi da iyalai ya ɗebi amfanin gaba ɗaya da haƙƙin Allah da haƙƙin annabi da haƙƙin al'umma ya je kasuwa duk ya sayar ya sa kuɗin a aljihun shi wannan yana faruwa dangane da al'ummar mu waɗanda Allah ya musu arzikin noma abin da ya sauwaka wannan ita ne cikatan hudubar mu na cewa mutane su ji tsoron Allah idan suka yi noma Allah ya ba su abin da ya ba su to su fitar da haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul an'am yace wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin Allah shine wanda ya halitti amfanin gona da kayan tsirrai masu yado a ƙasa su zuba ƴaƴa a ƙasa wa ghayra ma'rushatin da waɗanda ba sa yado su miƙewa suke a sama wan nakhla Allah shi ya halitti dabinai wazaitun wazar'a mukhtalifan alwanuhu sannan ya halitti dukkanin kayan tsiro da kayan noma wanda ɗanɗanansa da launinsa yake bambanta da juna wazaitun Allah ya halitti zaitun warrumman Allah ya halitti rumman Allah ya ce mutashabihan wa ghayra mutashabih wanda suke kama da junansu da kuma wanda ba sa kama da junansu sai Allah ya ce kulu min thamarihi idha athmara wa yan'ihi ku ci daga wannan dangin ƴaƴan itatuwa da dangin kayan amfanin gona da Allah maɗaukakin sarki ya baku kuka noma Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi amma ku tabbatar da kun cire haƙƙinsa a ranar da kuka girbe shi wala tusrifu Allah ya ce kar ku yi barna kar ku yi almubazzaranci kar ku yi wato sake da wannan ni'ima da Allah ya yi muku ku barnata ta hanyar da bata dace ba innahu la yuhibbul musrifina Allah baya son mabarnata wannan aya kai tsaye ta ja hankalin duk wani manomi da cewa ya sani idan ya noma amfanin gona akwai haƙƙin Allah a cikinsa haƙƙin da ya kamata ya cire ya bawa al'umma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yanke masa cewa zai bayar kamar yadda kowa ya sani shari'ar musulunci ta hana ƙoran zakka kuma ta tabbatar da wuta ga duk mutumin da baya ba da zakka zakkan nan ta kuɗi ne ko ta dabbobi ne ko kuma zakkan nan ta noma ne alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim Allah ya ce waɗanda suke taskace zakkar kayan ƙarau da kuɗi ba sa fitar da ita don su taimaka wa al'umma su ba wa mutane haƙƙin da Allah ya rataya musu Allah ya ce ku yi musu abin nan albishir da azaba wacce take mai raɗaɗi
yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhunubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takanizu. Allah ya faɗi irin narkon da zai wa mutane dangane da wannan. To wallahi ka sani kai ma manomi, irin wannan narkon yana jiran ka lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka abin da ya kai ka fitar da zakka sai baka fitar ba. Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka, ku tsaye da sallah kuma ku bayar da zakka. Wannan ga sunan burjik a cikin Alkur'ani. Saboda haka kar ka dinga rataye laifin cire zakka akan manyan masu kuɗi da manya-manyan ƴan kasuwa. Wallahi kai ma idan kai noma abin ya kai nisabin ka bada zakka sai baka bayar ba, wallahi Allah ba zai barka ba. Saboda haka muna jan hankalin junanmu da mu ji tsoron Allah. Daga cikin abin da Allah madaukakin sarki zai albarkaci bayi da shi shine kula da dokokinsa da haƙoƙinsa da kuma haƙoƙin al'umma da Allah ya rataya wa mutane akan ƴan uwansu. Musamman bana, idan ka kalli irin abubuwan da suka faru da al'umma, za ka ga cewa idan akwai wani lokaci da aka fi buƙatar zakkar amfanin gona, to gaskiyar magana wannan lokacin yana daga cikin mafiya lokacin da ake buƙatar wannan al'amari. Saboda al'amura sun faru da mutane da yawa wanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu. Saboda haka rashin fitarwa ƙara jefa al'umma ne cikin kunci da bala'i, yayin kuma da fitarwar yana ɗaukar ma'anar taimakawa da agazawa waɗanda Allah ya jarrabe su da faɗawa cikin wani irin hali. Abubuwa guda uku manya-manya sun faru wanda masana tattalin arziki da masana harkar rayuwar al'umma suna ganin idan ba a yi a hankali ba za a yi yunwar da ba a taɓa yin irinta ba a ƙasar nan a waɗannan shekaru masu zuwa ko a wannan shekarar mai zuwa. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ya sauwaƙe. Amma bisa ga analysis na masana da masu ilimi, abin idan ka lura za ka ga cewa haka ne. Na farko daga cikin al'amuran shi ne, na farko ƙasar nan ta tsinci kanta cikin hali na rashin tsaro. Musamman wasu manya-manyan jihohi da aka san suna noma mafi yawan amfanin da al'umma take ci a wannan ƙasa. Ka ɗauki irin Zamfara, ƙasar noma ne. Ga waɗanda suka san jihar ko suke 'yan jihar sun san cewa ana noma amfani mai yawa. Yau ka kalli halin da Zamfara ta faɗa a cikin al'umma, wanda wannan ya hana muna magana da wani masani ya ce a cikin kaso 100 na abin da jihar Zamfara take nomawa yanzu da ƙyar ake noma kaso 30 a cikin 100. Kusan kaso 70 bai yiwuwa a yi noma. Ka ɗauki jihar Sokoto abin da za ka samu kenan. Ka ɗauki Kebbi abin da za ka samu kenan. In ka ɗauki Taraba abin da za ka samu kenan. In ka ɗauki Katsina abin da za ka samu kenan. Wannan muna maganar jihohin da irin su Kaduna, jihohin da suka fi tsunduma cikin waɗannan masifu. To waɗannan jihohi kusan guda 6 ko 7 suna noma amfani mai yawa wa al'ummar Najeriya. Wanda turuwan nan ake sayarwa a yi ta safara daga wannan kasuwa zuwa wannan kasuwa ya yi ta circulatin cikin jama'a, al'umma ta samu sauki. To yau noman bai yiwuwa yadda ya kamata. Wannan matsala ta farko kenan. Matsala ta biyu shine matsala na ƙarancin tattalin arziki ga al'umma. Da yadda al'amura suka yi tsada a wannan shekarar jama'a, sanda wasu manoma suka sayi taki naira 25,000. Akwai wanda yake gaya min ya sayi taki naira 31,000. Naira 31,000. Dan haka ko kana so kai noman, wallahi ba za ka iya ba. Haka kana ji kana gani za ka haƙura. Dan haka da yawa daga cikin al'ummar da suke so su noma abin da za su ci ba ma su sayar ba, wallahi bana abin ya gagare su. Abu na uku da ya faru shine jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da ita. Allah kar ka sake jarrabar mu da irin wannan masifa. Shine mamakon ruwan sama da ya sako ya zamanto da yawa daga cikin waɗanda suka samu suka yi noman su kuma da yawancinsu wannan ruwa ya zo ya danna amfanin gonar. Kai ba amfanin gonar ba, gidajensu ma gaba ɗaya ya kore su. Wanda wannan ya sake rage adadin waɗanda suka noma ɗin kuma suka samu dama duk da wannan bala'o'i guda biyu, to adadin wanda suka yi noman kuma sun shiga cikin wannan hali. Akwai wanda ya gaya mu ya ce wallahi yana da gonarsa hekta 9. Ya ce masarar ta yi kyau, ta yi kore shar, ta fara fidda kai. Ya ce wallahi wata rana da aka maka wani ruwa da ya je ya kalli gonar tun daga inda yake har ƙarshen gonar baya gano kan masara ko ƙwaya ɗaya. Gaba ɗaya ruwa ya nike ta. Ire-irensa nawa a wannan ƙasar wanda suka gamu da waɗannan jarrabawoyi da waɗannan matsaloli na jarrabawar mamakon ruwan sama da ya zo hiya cinye amfanin gonar mutane. To wannan abubuwa guda uku su suka taru suka yi taron dangi suka ƙara jefa al'umma cikin masifa da bala'i. A ƙarƙashin wannan idan kuma waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsira suka noma sai suka killace iya su da ƴaƴansu haƙƙin da Allah ya ɗora musu ba su fitar ba, ku gaya mun wannan hali sauran al'umma kuma za su ƙara faɗawa a karo na huɗu. Wannan shine dalilin da ya sa na ga ya dace mu cika ta wannan huɗuba da cewa mu ji tsoron Allah waɗanda Allah ya ɗan horewa suka noma su fito da shi kuma su raba wa al'umma. Kuma don Allah idan ka tashi ba da wannan zakka ka yi ƙoƙari ka ba da ita inda ya dace, kar a dinga ban gishiri in baka manda. Wane kawo ma zakka kai ma ka kai mishi. Mun tashi a gaban iyayenmu mun ga ana kawo zakka ana raba wa talakawa ne da waɗanda ba su da ƙarfi. Wallahi tallahi ni din nan na sha ɗaukar gero a kaina, mahaifina ya tura ni gidan wani talaka wanda yanzu ina iya tuno kamanninsa da gidansa da ƴaƴansa duka na san su, in je in kai mishi a matsayin zakka. Kuma na tabbata da yawancin ku za ku shaide ni akwai masu shekaru a nan wanda kuma sun yi rayuwar karkara sun ga yadda iyayenmu a da suke bawa wannan al'amari muhimmanci wajen ɗaukar abin da Allah ya hore musu su kai wa talakawa waɗanda suke da halin bukata. To amma ya kaga cewa zakar ana bawa wasu daban waɗanda ba su cancanta ba, ko kuma mutum ya ki bayarwa gaba ɗaya, wannan masifa ce ƙwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa. Idan kuma kai tambaya dangane da menene nisabi na abin da ake bukata mutum idan ya noma ya ainihin wato fitar na zakka, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisin Bukhari, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da Bukhari a Jannatul Firdaus, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu ainihin wato zakka cikin abin da bai kai ausuki biyar ba. Duk abin da bai kai ausuki biyar ba ba za a fitar da zakkar shi ba. To menene ausuki biyar? To shine malamai suka ce ausuki guda ɗaya shine sa'i 60. Sa'i kuma kwatancen da kaɗai za a ma ka gane shi shine kwano ɗaya da rabi namu na nan. Ya haura kwano ɗaya amma bai kai kwano biyu ba. To kaga ausuki ko sa'i 60 aƙalla zai ɗauki kusan kwano 90 ko da wani abu. Tunda idan ka ɗauki kwano 60 sai kuma ka ɗauki menene kwano 30 sai ka ƙara akan 60 shine sa'i 60 kenan, kwano ɗaya da rabin mu ka kwano kusan 90 kenan. Kaga ga buhun da yake ɗaukar kwano 80 wani ma da biyar, to kaga a cikin kwano 90 ɗin nan biyar kawai za a cire sai a zuba kwano 85 sai ya zamanto shine menene sa'i ɗaya, ma'ana abin nan ausuki ɗaya. To idan kai irin haka sau biyar to nan ne ya kai nisabin da za a cire masa zakka. Don haka a takaice kwatancen da za ka fi ganewa duk noman da aƙalla bai kai buhu shida ba, domin idan kai lissafin kwanukan tsakanin buhu shida ne zuwa ƙasa da haka kaɗan ko zuwa sama da haka kaɗan, to duk noman da bai kai buhu shida ba ba za a cire mar zakka ba in dai bai kai ba. Amma in ya kai nan daga nan kuma to za a cire mar zakka. To meye zakkar kuma? To shine za ka raba goma sai ka cire ƙwaya ɗaya sai ka bayar. Allah mun gode maka da rahama irin taka. Buhu shida ka raba buhu shida goma jama'a bai wuce tun biyu ba da 'yan kwanuka guda biyar ko goma. Bai wuce tun biyu ba bai kai rabin buhu ba, domin idan ka raba buhu shida dubbi kowanne buhu kaso goma sha nawa zai baka 12, kaga guda ɗaya daga cikin 12 nan ma ya haura zakkar sai dai ka bayar don kyautatawa amma ya haura, tunda goma aka ce ka raba. Ina fata ana fahimta. Wannan ga wanda ya noman me ya noman damuna. To bari ka ji wani sauki na musulunci. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya ce idan noman nan na rani ne to shi kuma ana buƙatar wannan abin da ya kai nisabi ɗin ka raba shi 20 ka bada ƙwaya ɗaya. Don haka wannan buhu shida kaso 20 za ka yi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wanda bai san rahamar musulunci ba, bai gane tausayin Allah ba, wallahi ba zai taba bin Allah ba. Kwan buhu shida ka raba 20 ka bada kwaya daya ka gagara, wanda ya baka wannan abun. Kuma malamai suka ce dalilin da yasa musulunci ya sassauto cewa ka raba 20 ka bada daya, saboda ai a damuna Allah ne ke zubo ma ruwa, ba sayan tanka take ka je da daita bayi ba, ba tiyo ka samu a bakin rafi ka zuba mar fetur kake zuwa ka ja tiyo din yaje ya feshi, ka sha wata wahala ne. Da haka sai musulunci yace to gwargwadon yadda ka sha wahala wajen samar da wannan, bari a sauƙaƙa maka. Allah mun gode maka wallahi. Allah ka ƙara tabbatar da mu akan addinin musulunci. Allah ka ƙara ganar da mu addinin nan. Da haka sai aka ce ka raba 20 ka bada daya, ka dauki guda 19 ka kai cikin gidanka. Wannan da ya kai guda abin nan na damuna, kuma ka raba 10 ka bada daya ka dauki 9 ka kai. Don haka a ka'ida yanzu idan kai noma da ya kai buhu 10, buhu ɗaya kawai zaka cire. Idan bai kai buhu 10 ba, daga buhu 5 yayi kasa, sai ka raba wannan buhu 5 din yayi kasa kaso 10, sai ka bada ɗaya sai ka kai sauran. Duk abin da bai kai buhu 6 ba, ka raba shi 10 ka bada ɗaya ka kai sauran gidanka. Ka rike wannan formular kawai. Allah ka ganar da mu. Allah ka samu bika bi na tsakani da Allah, bi na gane tausayin da take da shi akan mu ya Allah, biyayyar da zamu yi ka bamu lada akan ta ya Allah. Allah ka samu gama da duniya lafiya. Akwai kiraye-kiraye guda biyu daga ƙarshe. Kira na farko, kwamitin makabarta sun jima suna mun magana akan wata matsala da take damunsu. Akwai mota da ita ne take kai ruwa, kun san yanzu tunda ba damuna bane, ko mu ce damuna ta ja baya, ko da yake tun har a lokacin damunar ma akan shiga da ruwa a zuba saboda buƙatar idan an je kwaba ƙasa a rufe ainihin wato wanda ya rasu, waɗanda suka yi aikin kuma su wanwanke jikinsu kafin su fito da sauransu. To sai zamanto wannan mota Allah ya saka wanda suka yi sanadiyar ba da ita, da sanadiyar samar da ita, amma wannan mota kusan ta zama CC condemn ziyara, ma'ana kusan matar bata da wani amfani, bata da wani aiki da take yanzu. So tana da buƙatar kuɗaɗe masu yawa wajen a gyara ta. Ɗazu na yi magana da shi abin nan Malam Manu Ali Deba akan cewa a tura mun adadin lissafin, amma dai ba a samu aka tura mun ba har yanzu. Amma dai ina iya tuna a wancan lokacin lissafin da suka yi min ya haura kusan 300,000 ake buƙata za a gyara motar ta koma ta ci gaba da kai ruwa makabarta. Da ni da kai billahi lazi can za a kai mu. Ko mun ki bare mun yarda. Ko mun ki bare mun yarda. Saboda haka in yau na bada gudunmawa don a gyara wanda suke kwanta a can, to in na koma wani zai bada gudunmawa don a je a gyara kabarina da nake kwanta a can. Haka kai ma idan ka bada gudunmawa, haka shi ma, haka kowa. Kuma daɗina da Allah shi wannan gurin ba wani wankakke da sabulu. Da za a ce hinasa special ne, ba za abin ne sha irin nan ba. Kuma muƙaddara ma yana da special guri. Ai inda bai samu special internally ba, ai an samu matsala. To wannan ɗin da za ka yi shi ne zai sa ka samu wato gyaran ciki ba wai waje ba. Saboda haka ‘yan uwa mun ware wannan lokaci a yanzu nan, za a nemi gudunmawa don gyara wannan mota. Sannan a kan haka kuma yanzu makabartar jiya wallahi wani ya kira ni yake mun kuka akan cewa don Allah malam a kira jama'a su dinga zuwa suna share makabartar nan. Makabartar nan tayi ciyawa, wasu kaburburan suna ta rubzawa. Tun a damunar da aka yi wasu kaburburan wallahi a waje suke, har yanzu ba a samu aka gyara su ba saboda abin da yawa, wai mutuwa ta shiga kasuwa. Tsirarin mutanen da suke samun dama su shiga su yi aikin ba su kai su gama aikin a rana ɗaya ba, ko a lokaci kaɗan ba, saboda mutane ba sa son zuwa. To in ma ba za ka je ba, kana da uzuri, to ka ji dai ga inda ake buƙatar gudunmawa. Wannan kwamitin na makabarta kwamiti ne mai zaman kansa, yana da chairman, yana da secretary, yana da treasurer, yana da komai. Idan ka neme su ta hanyar mu za mu haɗa ka da su, ka ba su duk gudunmawar da suke buƙata. Suna buƙatar kayan ainihin wato feshi na magani, musamman lokacin da ruwan damuna yake sauka, saboda idan aka fesa ciyawar duk za ta mutu, saboda sa wuta a makabarta haramun ne, in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk dabarar da za a share makabarta sai dai a yi, amma banda abinka mata wuta. Inda a ce ya halatta abinka mata wuta, ba wanda za a zo a nemi taimakon shi. kawai za a kyatta ashara daga farkon makabartar sai ta dire har kaje ba shikenan an gama ba to amma musulunci ya hana hatta itacen da aka kona hi da wuta aka kashe annabi yace kar ka kai filin makabarta saboda nema wa mutane sauki kar a kyauta muna na musu zaton azaba a kyauta ta musu zaton cewa suna cikin rahamar Allah Allah ka sa muna cikin rahamar ka baki daya saboda haka wannan shine kiraye-kirayen da muke yi Allah ka ba mu ikon haka daga ƙarshe muna addu'a ubangiji madaukakin sarki zabubuka da suke zuwa Allah ka zaba mana mutane nagari Allah ka zaba mana mutane masu mutunci waɗanda za su kyautata wa al'ummar ka su kyautata wa addinin ka su kyautata wa mutanen ka Allah madaukakin sarki ka sa wanda zai zo ya shugabance mu nan gaba kowane ne a matakin abinan shugaban ƙasa da mataki na jaha ya Allah ka zaba mana wanda zai zama mana alkhairi ga wannan al'umma Allah kar ka zaba mana wanda zai zama mutumin sharri ya Allah Allah kar ka zaba mana mutumin banza a cikin al'umman nan ya Allah muna addu'a subhanahu wata'ala ya sa mu gama lafiya akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa masu da'awa wanda ya kawo mana ziyara wannan gari yanzu ya gabatar da khutba malam Abdullahi Yahaya Alqaida Allah ya saka mishi da alkhairi ya sun zo su da yawa wannan gari suka zo suka gabatar da nasihu shi muka samu aka ce ya zo ya gabatar mana da khutba kuma na iso na ji kaɗan daga cikin kalmomin shi tabaraka wata'ala ya sa albarka a rayuwar shi ya mai da su gida lafiya gabaki ɗaya Allah kuma ya sa albarka a cikin waɗannan al'amura baki ɗaya Allah ka sa mu dace duniya da lahira Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbala mabruran ya dhal jalali wal ikram يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا رب العالمين يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم وصووا صفوفكم